Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A can kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Bayan haka za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 14 ga watan Nuwamba na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, ministan tsaron Isra'ila Adip Labman yayi murabus daga makaminsa a wani mataki na nuna rashin gamsuwa da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla da kungiyar Hamas. Kana ita kuma Prime Minister Britania Theresa May na faɗi tashin ganin ta ja hankalin mukarraban gwamnatinta. Masu ayyukan ceto sun gano ƙarin gawawwaki a yankunan da wuta ta laƙume a nan jihar California.
To Allah shi kiyaye. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji rahoto akan taron ƙasa da ƙasa da ake yi a Jami'ar Bayero da ke Kano game da matsalar tarzoman mayakan Boko Haram a Najeriya. Haka zalika, za ku ji rahoto akan wani taron horar da masu ruwa da tsaki da wasu jami'ai da aka fara akan warware rikici a cikin al'umma a jihar Gombe. Za kuma ku ji cewa gwamnatin jihar Lagos ta bada umarnin mata musulmi su ci gaba da sanya hijabi zuwa makarantun jihar. Bayan haka, za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adli Ture shirya zai kuma kawo, amma yanzu dai ga labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yau Laraba, ministan tsaron Isra'ila Adip Dog Leman yayi murabus daga makaminsa a wani mataki na nuna rashin gamsuwarsa da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla da kungiyar Hamas. Labaman na ɗaya daga cikin mukarraban gwamnatin Isra'ila da suka soki shirin wannan tsagaita wutar wanda ƙasar Masar ke shiga tsakani. Ya ce kamata ya Isra'ila ta ci gaba da nuna ƙarfin sojinta a kan mayakan Hamas na a yankin nan na zirin Gaza. Labaman ya ƙara da cewar wannan yarjejeniyar tamkar nuna goyon baya ne ga ayyukan ta'addanci. Gabanin murabus ɗin ministan tsaron, Prime Minister Benjamin Netanyahu ya ƙara da matakin da yake cewa ya ɗauka a tsagaita wuta a Gaza bayan yarjejeniyar da aka cimma a tsakanin shugabannin kungiyar Hamas da suka amince da ita. Matakin tsagaita wutar ya biyo bayan kwashe kwanaki da aka yi ana faɗa a tsakanin waɗannan a yankunan guda biyu. Prime Minister Britania Theresa May na faɗi tashin ganin ta ja hankalin mukarraban gwamnatinta domin su goyi bayan daftarin yarjejeniyar fitewa daga tsarin nan ko kuma kungiyar ƙasashen Turai, wanda masu shiga tsakanin yarjejeniyar suka kwashe kimanin watanni suna kai ruwa rana a tsakaninsu. Sai dai wannan daftari mai shafi 500 na ci gaba da haifar da saɓani a tsakanin 'yan jam'iyyar Conservative mai mulki da kuma Majalisar Dokokin Birtaniya, wacce ita za ta yanke hukunci a ƙarshe kamin a cimma matsaya. Yayin da aka gurfanar da rahoton, su kuma mutane da dama suna nuna rashin amincewarsu. Yanzu haka dai ana dai kokarin ganin cewar an shawo kan wannan matsala. Sun kuma yi wata yarjejeniya wadda aka kulla tsakanin tsohon ministan harkokin wajen kasar Boris Johnson da ya yi murabus a farkon wannan shekarar. Sun dai maida yarjejeniyar dai da 'yan adawa wanda suka nuna suma ba su amince da wannan yarjejeniyar ba. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Masu ayyukan ceto sun gano ƙarin gawawwaki a yankin da wutar daji ta laƙume a jihar California. Wannan wutar daji ita ce mafi muni da jihar ta taɓa samu a tarihi. Ya zuwa yanzu adadin waɗanda suka mutu sun kai mutane 48. Tawagar masu ayyukan ceto suna amfani ne da karnuka masu bin diddigi da wata na'ura da kuma ainihin amfani da halittar nan da ake ce ma DNA da Allah ya yi wa ɗan Adam. Wannan wuta da ta yi laƙume mutane da kuma dukiyoyi a wannan birni da ake ce ma Paradise, wanda kimanin mutane 27,000 ne. Aƙalla gidaje 700,000 ne wutar ta laƙume a wannan gari na Paris. Hukumomin sun ce har yanzu akwai mutane sama da 200 da suka bazama kuma ba a san inda suke ba a cikin wannan jihar. Rikicin siyasa ya ƙara arzaka a ƙasar Sri Lanka. Lokacin da aka yi ta wani yunkuri na ganin dokokin amincewa da yankunan suka kamata su amince da shi, wanda Prime Minister Mahija Baranja bayan wata ƙuduri da ya kabatar bayan da ya tsige ɗaya daga cikin muƙarrabansa. Kakakin Majalisar Dokokin Ƙasar, Kara Jayasura, Ya nemi ra'ayin 'yan majalisun bayan wasu masu goyon bayan firaministan sun gudanar da zanga-zanga a cikin Majalisar Dokokin Ƙasar. Da yanzu ya kamata a ce an kada ƙuri'a da tun a satin da ya gabata an bayyanar da wannan sakamako, wanda yake da tabbacin cewar firaministan ba zai tsallake wannan ƙuri'ar ba. Rikicin dai da ya samo asali tun a watan 26 ga watan Oktoba bayan soke Prime Minister Ranil da shugaban kasar Sirisena ya yi, wanda yake cewar bayanan sirri sun tabbatar da cewar akwai wani ministan shi ɗaya da ke yunkurin yake da sa hannu a cikin yunkurin da aka yi na kashe shi. Hakan ya sa ya maye gurbin Ranil da tsohon shugaban kasar kuma mutum mai ƙarfin faɗi aji a jam'iyyar kuma kasar.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau aka shiga rana ta biyu da fara taron ƙasa da ƙasa na yini uku akan matsalar yakin saraka noke da tarzomar mayakan Boko Haram a Najeriya. Masana da ƙwararru akan harkokin tsaro a ciki da wajen Najeriya da malamai da kuma sarakunan gargajiya ne ke halarta wannan taron wanda ke gudana a Kano yanzu haka. Wakilan sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da wannan rahoton.
Shaunan malamai daga jami'o'i da cibiyoyin nazari kan harkokin ilimin tsaro daga ciki da wajen Najeriya ne ke gabatar da kasidu kan batutuwan da suka shafi ayyukan tarzoma na ƙungiyoyi a sassan duniya da sunan addinin Islama. Dr. Usman Bugaji na cibiyar a Park Educational Foundation da ke Kaduna ya gabatar da makala akan wasu al'amura da suka shafi ayyukan ƙungiyar Boko Haram da har yanzu ba a kai ga fayyace su ba.
Yaƙi na sunkuru irin wannan duk inda ake shi a duniya yana nan tattare da masu hasa wutar wanda suke cin ribarsa. Na biyu, a harkar nan da ake tafiya da kwai mutane suke cin ribarta, da kwai waɗannan mutane a cikin gwamnatin mutane Najeriya ba za a rasa su ba a cikin sojojin maki da manyan su kamar yadda muka gani, da ba za a rasa su ba a cikin wasu waɗanda ba ka ma tsammanin su suna nan. To irin waɗannan tambayoyi ne ya kamata yanzu an kai marhalar da sai an yi waɗannan tambayoyi don a zaƙulo waɗanda su ne ummul haba'isin abun, su ne masu cin ribar, su ne masu lalle su tsaya su ga duk yadda za a yi wannan abun ya ci gaba. Idan ba a yi irin waɗannan tambayoyin ba aka gano gaskiya al'amarin, ma'ana kar a tafi ana maida wato abin ya zama kamar wasan yara. Yanzu shekara gofa goma kenan ana wannan al'amarin, mutum nawa ake kashewa, mata nawa ake maidawa zawara, ƴaƴa nawa ake maidawa marayu, abubuwa dai ba daɗi ga sunan wurin. Ai, bai yiwuwa a ci gaba da irin wannan abin ya ƙi ci ya ƙi ƙarewa. Lalle a tabbata a bincike cikakke wanda zai ba mu sanin waye ne, su wane ne suke yin ko suke son wannan abin.
Shi kuwa a tasa maƙalar Professor Salisu Shehu na Jami'ar Bayar Kano ya tabo tarihin yadda kungiyar Boko Haram ta rinka rikita ne a matakai daban-daban.
Mas'ala ta Boko Haram mas'ala ce da wato take ta canja launi. Wato ta fara asali da kiyayya da gaba da ilimin boko da tsarin siyasa na demokradiya, to kuma abubuwan da suka haifu daga baya to sun zama wani abu daban, amma abubuwan da suka haifu daga baya su ma a kowane mataki malami suna ta fito da bayanai akai. Don haka sai na ce, don haka wannan maudu'i nawa shine maudu'in da malamai suka tattauna a karan farko na bullowar Boko Haram.
Batun kalmar jihadi da ma'anarta na daga cikin manyan abubuwan da kungiyar Boko Haram ta rinka jan hankalin matasa da su, kuma suka rinka tababa da galibin malaman addinin musulunci game da fassara da ma'anar jihadi a mahangar musulunci. Akan wannan batu ne kasidar Dr. Ali Umar, limamin masallacin Al-Furqan na Juma'a da ke nan Kano, ta mai da hankali.
Yanda wato suka bata ma'anar jihadi suka fitar da shi daga yanda yake a cikin littafin addinin musulunci. Ita ko fatawa ai ba haka take ba. Na nuna wajibcin cewa malamai ya kamata su fito su bayyana yanda al'amuran jihadi da alaka tsakanin musulmi da ba musulmi ba, yanda ya kamata su kasance a mahangar shari'a da kuma irin halin al'umma da muke ciki yanzu.
Batun amfani da kungiyar Boko Haram domin biyan bukatar siyasa da sha'anin ƙetare iyaka a musulunci, kana da hanyoyin bi domin gina waɗanda tarzomar Boko Haram ta gayyara, na daga cikin al'amuran da taron zai mai da hankali a kansu a gobe idan Allah ya kai mu gabanin karkarewa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Kwamitin da shugaban ƙasar Najeriya ya kafa na musamman don farfaɗo da shiyyar arewa maso gabas a Najeriya ya buɗe wani taron horaswa na masu ruwa da tsaki a harkar zaman lafiya da kuma batun hukunci a jihar Gombe. Mahalarta taron sun haɗa da sarakunan gargajiya da jami'an ma'aikatar shari'a da jami'an tsaro da kuma limamai. Ga wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani.
Mataimakin shugaban kwamitin Alhaji Musa Tijjani Tumsa a jawabinsa na buɗe taron ya ce ana sa ran masu halartar taron su kasance masu shiga tsakani wajen samar da maslaha da kuma fahimtar juna don warware matsaloli da kuma rashin jituwa domin al'umma su kasance tsintsiya maɗaurinki guda.
Muhimmancin wannan taro shine zaman lafiya ya fi komai. Abinda muke kokari mu yi shine mu tabbatar da cewa mutane da za su koma gidajensu bayan an gama wannan hargitsi na Boko Haram da mutanen da suke rike da su a cikin wannan hargitsi a yin zaman lafiya, kuma zaman lafiya na ya zamana a kan gaskiya ne da kuma ka'idojin dokoki. Shi yasa muka kira su sarakunan gargajiya, alkalai da kuma masu bin tabbatar da cewa an bi doka, kamar su 'yan sanda, su immigration jami'an tsaro da sauransu, su masu shiga cikin wannan training da muka shirya.
Wasu daga cikin mahalarta taron sun bayyana shi da cewa yana da muhimmanci a wannan lokaci wa al'umma da kuma ƙasa baki ɗaya.
Sunana Honorable George Abubakar Jabo from Buduku Area Court na Fada Local Government. To wannan dai kaman na farko kaga abun da shi shugaban kasa yi game da wannan hoɓasa dai na ganin cewa ya za a yi a taimakawa mutanen arewa maso gabashin Najeriya da taimakon da ta dace da su ta ɓangaren shari'a. To kaga kaman yanda aka zo aka yi mobilizing ɗin malamai da limamai da kuma alƙalai don saboda a tattauna a wayar da kan mutane ta yaya za a yi a taimaka wajen yadda za a yi solving issue idan ya taso game da abun da ya shafi hatsaniya da yake faruwa tsakanin jama'a.
Abdullahi ne Abdulmumin Ibrahim, imam na masallacin Juma'a wanda ake kira Abubakar Sadiq can Tumfure, wanda ka fi sani kuma da Malam Naibi. Taro ne wanda ake son a samu ainihin haɗin kan al'umma da suke zaune a guri guda, su isu su zauna lafiya, musulman su da waɗanda ba musulmai ba, domin saboda a samu a gina ƙasa, a zauna lafiya, a samu ci gaba a wannan yanki. Wannan shine makasudin ainihin wannan taro. Yadda zai taimakawa al'umma shine ta inda aka kira waɗannan limamai za su dauki sakonni za su je su dinga huduba akan abin da ya shafi bangaren zaman lafiya, wanda wannan kuma wani abu ne da ma sananne a cikin addinin musulunci da ayoyi da hadisai da jingim da suka yi magana akan maganar zaman lafiya. Saboda haka za a ci gaba da amfani da irin waɗannan jan hankali.
Ana sa ran kammala taron a ƙarshen wannan mako. Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad, yanzu kuma bari mu koma daga kudancin Najeriya. Gwamnatin jihar Lagos ta bada umarnin amincewa mata musulmai ci gaba da sanya hijab domin zuwa makarantun jihar. Matakin da tun farko wata kotun ɗaukaka ƙara ta bada umarnin gwamnatin ta yi, sai dai gwamnatin ta ɗaukaka ƙara zuwa kotun ƙoli. Tuni dai ƙungiyoyin musulmai daban-daban suka yaba da matakin. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibril ya aiko mana da wannan rahoton.
A ƙarshe dai za a iya cewa an kawo ƙarshen takaddama da ta kunno kai game da matakin da gwamnatin jihar Lagos ta ɗauka a can baya na hana ɗalibai mata musulmai shiga makarantu da hijabi domin ɗaukan darussa. Wannan mataki dai ya sanya wasu ɗalibai da ƙungiyoyin musulmai daban-daban shigar da ƙara a gaban kotu, inda suke ƙarar gwamnatin jihar Lagos game da wannan mataki da ta ɗauka. To sai dai kuma a wata sanarwa da gwamnatin jihar Lagos ta fitar ga makarantu na jihar daban-daban, na bayyana cewa yanzu gwamnatin jihar ta Lagos ta amince ɗalibai mata su dinga shiga makarantu da hijabi da aka amince da shi, wanda EDD da kayayyakin makarantun da suke halarta. Duk da cewa dai wannan shari'a yanzu haka yana gaban kotun kolin tarayyar Najeriya, tare da kungiyoyin musulmai daban-daban suka yaba da wannan mataki na gwamnatin jihar Lagos a wata sanarwa da shugaban kungiyar ɗalibai musulmai na jihar Lagos ta Shahid Ashafa ta bayyana matakin da cewa zai taimaka wajen kawo ƙarshen tsangwama da ake nunawa mata musulmai a makarantun jihar Lagos. Shi ma a bangarensa, shugaban ƙungiyar kare haƙƙin musulmai ta Najeriya Professor Ishaq Akintola yabawa da matakin da cewa abin yabawa ne matuƙa, dukwa da cewa yanzu haka akwai shari'a da ke gaban kotun ƙolin Najeriya da ke neman hukunci game da matakin gwamnatin ta jihar Lagos. Barista Faisal Abubakar na kungiyar lauyoyi musulmai ne da ke nan jihar Lagos kuma ya mun karin haske game da yancin da kundin tsarin mulkin Najeriya ya bayar na gudanar da addini ba tare da tsangwama ba daga gwamnati ko hukumomi, wadin dai hakan bai tauye haƙƙin wani dan Najeriya ba.
Ƙasa ce da ta bawa kowa dama kai addinin ka yanda kaga dama, ka gane ko ba lalle bane sai kai yanda su suke so, yanda kai kaga dama, yanda addinin ka yace, as long as cewa ba za ka shiga rayuwar wani ba, in kana in dai bai saba doka ba kuma bai shiga rayuwar wani ba, so kuma addinin ka ya za ya san ma addinin ka ko ya bata doka ko bai bata doka ba, addinin ka addinin ka ne, kai ka san me addinin ka yace ko ba haka ba, yanda kai in aka ga okay me ne saba dokan ka shiga rayuwar wani, ka kashe wani a cikin addinin ka, wannan an san cewa wannan ya ka saba ma wani ka shiga rayuwar wani. Sashe na 42 da sashe na 38 in aka duba ciki za a gani duka, kuma akwai cases kamar yanda muke cewa judicial precedent, wanda cases da an riga an fayyace ta tunda dadewa shari'o'in da an riga an gama da su, to za a iya using nasu kazo kana bada shari'a kana bada hukunci a kafa hujja da su. To shine kaga kamar akwai Lagos State versus Aisha Abdul Karim, akwai Abidemi Razak and others versus Commissioner of Health na Lagos State, akwai kuma Provost of Kwara State College of Education Ilorin versus Basirat Saliu. So duka wayannan akan cases na hijabi ne, kuma duka mun ci cases din nan kotu tana nuna cewa fundamental right namu ne, wannan daman mu ne da constitution ta bamu.
Yanzu dai a yanda gwamnatin jihar Lagos ta bada umarnin ci gaba da sanya hijabi ga dalibai musulmai domin zuwa makarantu a jihar, a waje daya an zura ido da kuma sauraron hukuncin da kotun kolin Najeriya za ta zartar game da wannan shari'a, wanda bangaren musulmai ke fatan samun nasara. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
Yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu anan yana cewa karfe 10:19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Himma bata garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tattauna ne da Hajiya Halima Bako, ƴar asalin ƙasar Niger, mazauniyar jihar Harrisburg da ke nan ƙasar Amurka. Wani lattijo wanda yana diyan shi na so tura diyan shi su zo nan Amurka. Wani konsai zaki bashi wajen turo iyalan su zo nan karatu a Amurka su zo bida?
Wallahi inda lattijo na so ya kawo yaran shi ya karatu ya sanya sa cikin hannu mai kyau. Tunda gaskiya wasu yaran suna zauwa su shiga wasu hanyoyi wanda wasu uwayen ma na suna nan, kamar yanzu a ce ni in kawo yaro na in dai ban yi taka tsantsan ba. Sai kaga ya shiga cikin wani irin hali, ya sauya, ya bi tabi'o'i na nan garin wanda ba da iya gane mishi. Kenan duk wanda ke can gida zai turo dan shi karatu ko zai turo dan shi zo bada kuɗi, to ya san dan nan ya sa cikin hanya mai kyau, ya sa shi cikin hannu mai kyau. Tunda gaskiya mun ga da yawa dai ba daɗi. Wasu kuma to tabarakal alhamdulillah, ka san ba kowa yake taruwa ya lalace ba. Yara sun zo wallahi sun zama abin kirki, sun yi karatunsu, sun zama mutanen kirki, ka gani. To amma majority kince take ganin babu daɗi, har wasu ma san da kuraje ba su suka ɗiyar su nan ga. Amma kai da yawa sun yi arive, da yawa aka yi yara, to barkalla suna ta karatunsu, suna ta aikinsu cikin natsuwa, cikin komi da addini da komi. Kuma zaman nan akwai addini, yanda mutane suke dibin ba a addini, addini ana yin shi fiye da gida ma da kake gani.
Wallahi kina cewa ƙasar nan ta Amurka tana ba mutane hurriya yin addini su ba kamar ma gida ba?
Kwarai. Nan kowa na addini shi bi bremen yanda kake so, ko ba gaskiya babu wani takurawa. Duk da inda muke shahamu akwai masallatai, akwai komi, babu takarawa, ba a takurawa mutane ba san addininsu.
Tura ɗa namiji karatu ba ɗaya bane kamar wajen tura ɗiya mace. To idan mun zo wajen ɗiya mata, kin san ba kowa ke bare ya tura ɗishi ƙasashen waje ba, surtu musamman ana Amurka. To wani kira gare ki ga waɗannan iyalai masu son tura ɗiyansu mata karatu ana zuwa nan karatu ana Amurka?
Ɗiya matan ma dai duk guda ne, ɗiya matan ma da yawa sun zo ba tare da uwayensu ba, amma wallahi suna anitsai, suna karatunsu, suna aikinsu, ka san abin ba a taruwa da alalaci. Wani ko ba uwayen shi bayan shi yana da conscience ɗin shi. Daidai ko te duka ba mata ba maza, duk wanda dai ya abin ga dai ka san hannun maza ka turo ɗanka ko daga can wurin kana yi kana jawabi kana jawo hankalin ɗanka ya san abin da ya kawo cikin gari. To mu dai nan dai alhamdulillah yaran dai da muke ganin nan cikin shi a mata Harrisburg, to alhamdulillah suna karatunsu, suna aikinsu. Mu dai nan jaha mu, amma akwai wasu wani waje muna shin labarai iri-iri.
To ga ganin ki wani bukatu nan al'ummar Niger wanda ke wannan jaha ta Harrisburg suke bukata daga ofishin jakadancinku na ƙasar Niger da ke nan birnin Washington DC?
To mutanen Niger suna bukatun kama a rika abin gansu, ka gane, kama a rika tuntuɓar su menene matsalolin shi lokaci zuwa lokaci. A rika tuntuɓar su san dai lalle ko me in wani abu kuma ya tashi nasu ko wata matsala a sa hannu. In abin da ake iya gyara ne a gyara, wanda ba iya gyara kuma ka san shi an ce laifi iri-iri ne. Akwai wanda in ka saka dokar ƙasa ba mai iya ruwa maka shi, ba mai iya abin ganka. Ko garin ku kake in ka saka doka za a maka doka za ta abinka. Ko to amma dai akwai abubuwa da yawa da suke son a kula mu inda in sa kaina cikin nima. Da muke son a riƙa kula mu, a san me muke ciki, a riƙa lokaci zuwa lokaci ana zauwa ana meeting da mu, ana tambayar mu menene matsalolin mu, menene kaza kaza kaza.
To sai kuma a gwamnatin Niger, kin san da ƙasar Niger da ƙasar Amurka suna da alaka?
Kware.
To wani kira gare gwamnatin Niger, miye buƙatar ku yanzu ku ɗan Niger wanda ke a yanzu haka ƙasashen na Amurka, wata buƙata gare ku, wani kuka gare ku gwamnatin Niger ta je wannan koken naku domin ta taimaka muku?
Kamar mu da ke zaune nan ga? So wallahi mu da ke zaune nan ga kai ban ni dai gare ni ban ga wani abu da muke so a taimaka mu buskan shi ba.
Dan mun ji an ce akwai wasu wanda sun yi shekara 20 ba su takardun zama ƙasa kuma har yanzu suna nan.
Shekara 10, wasu shekara 5 ma. Amma mu nan shekara guda ce. To ina ta ma gwamnati na ga kokari, ta yanda na ji labari ana ga kokari dai a dan ƙara mun mu aji ko mutane sun ƙara samun visa. Amma ai kokari ai da wata uku ne. To daga wata uku an samu an yi shekara, na san ku daga shekara an ƙara ko shekara 5 kin samu. Mutanen su rika zauwa, kuma suna zuwa a cikin shekarar nan 5. tunda ba kowa ke so ya zo ya zauna nan ba.
Kash, Hajji Halima Bako, lokaci ya daga mun hannu. Masu sauraro, ƙarshen hirar mu kenan tare da Hajji Halima Bako, yar asalin ƙasar Niger, mazauniyar jihar Harrisburg da ke nan ƙasar Amurka. Masu sauraro, a tare mu a cikin shiri na gaba tare da wani bako. Ni Abdul Aziz Adli Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Riga da busa she ta kere ga inji fulani. Riga babu busa she.
To madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Sufyanu Gumal Zangon Daura. Ya ce, Assalamu alaikum VOA. Al'ummar jihar Borno, muna muku fatan Allah ya kawo muku zaman lafiya, Allah ya kawo muku ƙarshen fitinar Boko Haram. Wasiƙar mu ta gaba a yau daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe. Salam VOA Hausa. Gaskiya amincewa da gwamnatin jihar Lagos ta yi na hana amfani da hijab a makarantu, wannan san bai daidai ba. Da fatan gwamnatin tarayyar Najeriya za ta gaggauta tsawatawa mahukuntan jihar Lagos don kawo ƙarshen wannan lamari. Wasiƙar mu ta gaba kuma ta fito ne daga wajen Relwanu Sa'idu Gayari. Salam VOA Hausa. Hakika muna yabo da jinjina ga hukumar EFCC da ke yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin Najeriya ta annati. Bisa ga yadda hukumar suka kama gwalagwalai da farashinsu ya kai sama da naira miliyan 200 a filin jirgin saman Lagos. Da fatan za a yi bayani wa 'yan ƙasa yadda abin yake. Sako na gaba kuma daga Alhaji Mele Yusufari. Assalamu alaikum VOA. Yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware wa masu cutar sukari ta duniya. Muna yi musu addu'a Allah ya basu sauki, wanda ba su da shi kuma Allah ya kare su. Amin. Sakonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga wurin Abubakar Kawu Girgir. Hakika muna goyon bayan zanga-zangar da 'yan adawa suka gudanar a jamhuriyar Niger, wanda tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman ya jagoranta. Domin a gaskiya alamu sun nuna cewa gwamnati ta yi babakere a kundin tsarin zaɓen ƙasar.
To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
To a yau Laraba ministan tsaron Isra'ila Adipto Lieberman ya yi murabus daga makaminsa a wani mataki da ya ɗauka na nuna rashin gamsuwa da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla da ƙungiyar Hamas. Lieberman ya gayawa cewar murabus ɗinsa ya zo ne daidai da rashin amincewa da wannan mataki da aka ɗauka. Prime Minister Birtaniya Theresa May na faɗi tashin ganin ta ja hankalin makarraban gwamnatinta domin su yi goyon baya da wannan yunkuri da suke da shi na ficewa daga ƙungiyar tarayyar Turai, wanda ta kwashe tsawon lokaci tana kai komo. An kwashe watanni da dama ana neman sasantawa da kuma nemo hanyoyi da za a magance wannan matsala. Sai dai wannan daftari mai shafi 500 na ci gaba da haifar da saɓani a tsakanin 'yan jam'iyyar Conservative mai mulkin ƙasar.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Da shi ke yau ce ranar yin faɗakarwa a kan cutar siga da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe. Za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan wannan batu, sai an jima mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin, da Mr. Daniel Brown da ya haɗa shirin da ba da umarni, da injiniyan Malam Suleiman Tarawali. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya, sai kuma a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.